بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا شاتكس غوتا جماد الآخرة وتنا شد أجير وتن مسلم في هجرة من زعن الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi, wanda da izinin shi da yardan shi da kaddarawar shi da ganin damar shi ya ba mu ikon hadarta wannan masallaci mai albarka domin tunatar da junan mu abin da ya shafi addinin mu na musulunci. Muna fatan Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan haduwa ta mu, kuma waɗanda suke fafutuka da kokari wajen ganin sun shirye muhadarori a cikin wannan masallaci da karatutuka, Allah ta'ala ya karba musu ya sanya a cikin mizanin su ya ƙara ma rayuwar su albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya mamu gamdakatar, ya mamu gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa. Allah ya tarfa magarun mu nono, Allah ta'ala ya sa mu yi asa'a ya raba mu da yin asara. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin bala'i da kata'i da ciya da masiha da tsanani, Allah ta'ala ya kawtar mamu da shi. Duk abin da muke roƙo muke fata na alheri da ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lahiya, Allah ta'ala ya tabbatar mamu da shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin ƴan kasuwan mu na cikin garin Maraɗi da nan Nijar baki ɗaya, Allah ya kwararo ya mararo ya tararo ya bankaɗo albarka cikin kasuwancin su. Allah ta'ala ya ƙara wa kasuwanci albarka, ya sa kasuwanci ya ƙara bunƙasa da hanya wacce take mafi kyau. Masu aikin hannu Allah ta'ala ya sanya albarka cikin ayyukan su na hannu, almajirai da ɗalibai da kuma mushanni da madani da ilab gaba ɗaya, Allah ta'ala ya ƙara masa hasken ilimi da basira. Allah ta'ala ya ƙara ɗaukar ƙasar mu ta Nijar, ya kare ta game da dukkanin sharrin masu sharri da makircin makirai da iskancin ƴan iska. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin abin da zai zama wa barazana a cikin wannan ƙasa tamu, ko ya zama tashin hankali ko kwarminiya, Allah ta'ala ya janye shi da rahamar shi. Allah ya ƙara wa ƙasar mu ta Nijar ɗaukaka, ya ƙara tsare shugabannin mu da jagororin mu, ya ƙara musu haske a cikin al'amuran su baki ɗaya. Allah ta'ala ya ɗora mu akan tafarki wanda yake hiso, kuma Allah ta'ala muna roƙon shi ya gafarta mu kurakuran mu da rahamar shi. Wanda suke magabatan mu Allah ta'ala ya ji kansu ya masu rahama. Muna roƙon Allah ta'ala ya mamu gamdakatar. Dan uwa, kamar yanda aka yi alƙawarin cewa za a gabatar da muhadara a daidai wannan lokaci bisa kan abin da ya shafi ladubban wato kasuwanci ko kuma ladubban saye da sayarwa, to muna fatan Allah ta'ala ya kama mamu a cikin haka ba tare da dogon shinhuɗa ba ko dogon surutu. Da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da bayani akan wannan maudu'i. Mu sani cewa abin da ya shafi saye da sayarwa ko kuma in ce kasuwa ko kasuwanci abu ne wanda a cikin zamantakewa ta al'umma ba a wadatuwa daga gare shi. Al'umma musulma da al'umma kafira da al'umma miƙaƙƙa da al'umma ja'ira, duk inda al'umma take zamantakewa to akwai buƙatar saye da sayarwa. Wannan yana cikin muhimman ababe na zamantakewa. Shi yasa tun kamin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Larabawa suna da kasuwanne wanda suke harakokinsu na kasuwanci a ciki. Shahararru sanannu daga cikinsu akwai wato sunayen kasuwanne guda uku wanda sun zo a cikin littattafan tafsiri. Malamai sun ambata da littattafan tarihi duka an ambata su. Daga cikinsu kaga akwai Okaf, yana cikin kasuwa ta lokacin jahiliya tun kamin a aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan kasuwar tana ci. Akwai Zulmajaz, akwai Zulmijinna, waɗannan kasuwanni ne sanannu a lokacin jahiliya. To bayan zuwan musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, ya karantar, ya faɗakar, ya setar, ya nosar, ya haskaka wa al'umma sun gano falala da fa'ida da mahimmancin addinin musulunci. To sai suka ɗora jin takura da damuwa game da su ci gaba da yin kasuwanci a cikin kasuwannin su na jahiliya, kamar yanda Abdullahi ɗan Abbas tarjumanul Qur'an Habrul Hibr Allah ta'ala ya ƙara yarda a gare shi yake cewa kanat majaz wa zulmijinna wa ukaf aswaqan fil jahiliya, yace wannan majaz da zulmi jinna da ukaz sun kasance da kasuwai ne wanda suke ci lokacin jahiliya. Fata asamu an yatajiru fiha ko an yatajiru fiha fi mawasimil hajj, sai suka dora ganin kamar akwai laihi, akwai sabon Allah, su ci gaba da cin kasuwa cikin su a lokutan hajji, suka hici wa'annan kasuwannan bayan musulunci ya riga ya zo. Inji Abdullahi dan Abbas yace sai Allah ya sabkar da aya a cikin suratul Baqara, yana cewa laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, ai babu wani damuwa, babu laifi a gare ku, ku ci gaba da neman falalar ubangijinku. Ma'ana harakoki da hada-hada wanda kuke yi na kasuwanci a lokacin jahiliya, to bayan zuwan musulunci Allah bai haramta muku ba, babu laifi, ku ci gaba da yin harakokinku da mu'amalolinku na kasuwanci. Jesa ibn Abbas da yazo fasara ayi sai ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj, yace babu laifi a gare ku, ku nemi falalar ubangijinku a cikin wato lokuta na ayyuki na aikin hajji, kenan ba a haramta ba. Allah ya nuna babu damuwa, kuma Allah ya ci gaba da sabkar da ayoyi wanda suke goyen bayan kasuwanci da ɗan kasuwa da cinikayya. Allah ta'ala ya sabkar da wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah ya halatta cinikayya, ya haramta riba, kuɗi da ruwa. Allah ya sabkar da wata aya a suratul Nisa, yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku dora cin dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar cuta da ciwaciwa. Al batil, kalmar al batil ta shahidu wani cuta, duk wani rashin gaskiya, duk wani rabta ciki, duk wani ha'inci, duk wani kauce ma daidai al batil ne. Allah ya ce kar ku dora cin dukiyanku tsakankaninku bil batil da batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai dai idan ya kasance za ku ci dukiya ne ta hanyar kasuwanci wanda ya gudana a bisa yarjejeniya da ta kullu tsakankaninku. Kenan Allah ta'ala ayan nan ya kara halatta cin dukiya ta hanyar mi kasuwanci, cinikayya ne, kai ka sawo abu dala 20 ka sai da dala 30 ka samu wannan ribai, Allah ya halatta maka shi. Sannan Allah ya sabkar da aya a cikin suratul Jumu'a wanda yake nuna cewa bayan gama sallar Juma'a Allah ya ba da dama, ya halatta a watsu a cikin duniya a nemi arziki, yace fa idza qudiyatis salatu, idan aka gama sallah fantashiru fil ardh, to ku walwatsu a bisa ban kasa, wabtagu min fadlillah, ku nema daga cikin falalar Allah. Kaga wannan ayat ta tabbatar da halaccin mi, halaccin a ci gaba da hada-hada da harakoki na cinikayya da na kasuwanci. A cikin suratul Nur Allah ya yabe wasu bayi daga cikin bayin shi, yace rijalun, wasu mazaje ne na gaske masu karɓa sunan mazaje, rijalun la ka ashbahir rijal, mazaje ba kamar sauran gamagarin mazaje ba. La tulihihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, su kasuwanci ko cinikayya saye da sayarwa baya shagaltar da su game da ambaton Allah. Kaga nan Allah ta'ala ya nuna saye da sayarwa ba laifi bane, amma wasu bayin Allah masu imani suna yin shi, amma duk da suna yin shi baya shagaltar da su game da mi an zikrillah wa iqamis sala wa ita'iz zaka, bai shagaltar da su game da tsayi da sallah da bada zakka. Ayoyi na Al-Qur'ani da yawa sun nuna lalle Allah ya yarda da a nemi kuɗi ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar kasuwanci. Allah ya halatta haka, ya yarda da haka, yana cikin hanyoyi na neman arziki na halal, wanda malamai ma sun tattauna akan cewa wai wata dukiya ce ta hi tsarki, ta hi zama halal, tsantsa halal fi wadda batta da haɗi, wace dukiya ce ta hi? Wasu daga cikin malamai suka ce ai dukiyar kasuwanci ce, saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu kasbin atyab, wanne neman kuɗi ne yafi tsarki, yafi zama halal? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amalur rajuli biyadi, mutum yayi aiki da hannun shi ya samu kuɗi, wannan dukiyar ta yi tsarki. In kana neman bala'i da masifa da kata'i, to kaje ka ci dukiyar wanda yake zuwa yayi aiki da hannun shi ya samu kuɗi, je ka canye mai dukiya. Yanzu-yanzun nan bala'i yana saukowa a kanka, insha Allah ba tare da ɗaukar lokaci ba, domin wannan dukiya ce wadda halal ce zalla, ba ta da haƙi. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukiyar da tafi kowace dukiya tsarki shine mutun yayi aiki da hannun shi sai yace wa kullu bai'in mabrur da kuma dukkanin cinakayya mabrur shine khalis wanda yake tsarkakakke game da dukkanin abin da bai halatta ba to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa a cikin neman kuɗi wanda yafi zama halal yafi tsarki ciki akwai kasuwanci ko shi yasa suka ce ai kasuwanci yafi kowanne neman kuɗi zama halal wasu malaman suka ce aikin hannu yafi wasu malaman suka ce dukiyar ganima ita ce saboda a suratul anfal Allah yace fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba kaga ita wannan kashe gare ta daga Allah ko dan haka halal mai tsarki kuma mai dadi babu kamar ganima to aka san ko daga ganima kaga ana iya lissafa ko kuma a ce cikin dukiya mai tsarki ta halal akwai dukiyar kasuwanci akwai dukiya ta aikin hannu akwai dukiyar ganima dan haka dai a takaice kasuwanci yana cikin hanyar neman kuɗi yardadda a shari'ance a addinance a musulunce Allah ya yarda da mutum yayi kasuwanci ya samu riba riba daidai ne riba ba daidai bane kuma akwai bambanci ko tsakanin riba da riba dan haka ladubban da ya kamata mai saye da mai saidawa ya siffanta da su zance akan kasuwanci zance ne mai hadin gaske wataƙilan yanzu wannan zaman zan taɓa wani bangare ne in Allah ya kaddara wani lokaci sai mu zo mu dasa akan shi dan haka yanzu zancan ladubba wanda ya kamata mai saye da mai sayarwa a ce ya siffantu da su da kuma sifofi wanda ake so a gane shi da su a matsayin shi na musulmi wato idan rayuwa ce kawai zalla ta neman duniya to na hawa ka kara arne ba arne wata kila wani arnan ma yi ka kwazo da zahin nema amma kai musulmi ana son duk wata mu'amalan ka ko menene kake to ya sha bamban da na kafiri saboda kai musulmi ne mai doka daga Allah shi kuma kafiri ne yanda ka san tunkiya wanda aka saki babu makiyayi babu mai rike da ita dan haka shi kafiri zai iya yin komi yana cikin ci baya da rashin sanin ciwon kai a samu musulmi wai cikin kasuwancin shi wai bai damu da tsare dokar Allah ba yanda arne zai yi kasuwanci shi ma haka zai in ya ga arne ya huddo wata dabara da yake bugun hancin mutane yana samun kuɗi shi ma sai ya bi aikin banza aikin wuri mai amfaninka in dai yana mana zaka dora koyi da wani kamata ya ce kai musulmi kai kafiri zai kalli harkan ka na kasuwanci yaji sha'awar musulunci kai ne kafiri zai kalli harkan ka da hada-hadan ka na kasuwanci yaga abun koyi yaga dabi'u managarta ingantattu lokacin sai yaji sha'awar yana son shi ma ya irin yanda kake amma ba kai ka ci baya ba ka dawo saboda wai neman kuɗin da zaka ci abinci har ka kai ka iya sabawa Allah ka iya baro mutunci ka iya baro alqur'ani ka iya baro sunnar annabi ka iya watsi da komi domin ha akwai dan dala cikin mutane akwai dan dala ko wanda shi wai kasuwancin da yake yi yayin kwazo ne na neman kuɗi kawai kai baka da wata manufa a cikin zuciyanka ba manufa ba Allah ba mutunci ba zamantakewa ba sanin haƙin dan adam kawai kai abinda ke gaban ka zalla shine ka samu dala yo cikin dabbobi wani bai hika ba wallahi wani ya wuce ka ka kalli kaza saboda kwazo kaza in dai tana ganin haske ba ta daina neman abinci in kaga ta daina sai in duhu ta gani gaban ta kuma ko cikin tsakan dare ne dan Allah dan haska mata ita Allah kaga ikon Allah in dai zahin nema ne kaza ta wuce ka to cikin dabbobi akwai da yawa wanda sun hika wanda wasu ma sun ce kaza tana suma kusan 100 kamun sahiya saboda yankewa game da neman abinci da ta samu to kaga kai kuma baka kai kaza ba in dai zahin nema da dan haka ba zallan nema bane ake so ga musulmi musulmi mai hankali ne mai doka mai shari'a mai Allah wanda kalkashin hukunce yake bi da kaji mutun yana aini ina da liberty zan yi abin da naga dama kyale shi dan iska ne wannan kai kuma mutumin kirki musulmi ba za ka ce ba kai kana da yanci kai yanda kake so ka san baka da yanci cikakke bawa ne kai bawa kuma bai da yanci ko ba bawa bane kai bawa ne kullum ma sai ka maimaita mu Allah karamci sau 17 ka ce iyyaka na'budu ma'ana ku bayu ne mu bayu ne Allah kai muke bauta tunda Allah kake bauta ya kamata ka yarda kana cikin sarƙar wannan bautai baka isa ba ka ɗebe ta daidai da kyautawar ido, dole duk inda ka shiga, duk inda ka kutsa, kai bawa ne, bawa da bauta akwai alaka, dole bawa yayi bauta. In kuma ka gudu, ai Allah da ya halice mu ya ce mu duka bayan shi ne ko? Sai wasu suka yarda, suka ci gaba da yi mai da'a, suka nizimci bauta, wasu kuma suka kubce, suka ce ina su masu liberte ne, su masu ɗanci ne, su masu durwa ne, su wane ne? To kuma sai suka fada cikin wata bauta ta banza da wuhi, bautar asara, bautar da ba lada. Domin tunda Allah ya rada ma suna bawa, wallahi sai ka yi bauta, ko ka yi mai digi ko ka yi mara digi. In ba ka yi sharan masallaci ba, ka yi ta kasuwa, har rabu minar riqqin ladhi khuliqu lahu fabulu bi riqqin nafsi wash-shaytan. Sun gudu daga bauta ta asali ta ainihi, bauta mai izza mai karamci wanda Allah ya halice su saboda ita, sai Allah ya jarraba su da bautar bin son zuciya da kuma bautar shaytan. To dama haka nan ne sakamakon duk wanda ya bulce game da bauta ta hakika. Ladabi na farko wanda ya kamata a ce dan kasuwa ya sifanta da shi shine tsarkin niyya. Musulmi ba ya aiki ba tsarkin niyya. Tsarkake niyya shi yake sa abinda al'ada ce da gargajiya amma sai ya koma ibada. Malamai suka ce cikin muhimmancin niyya, an-niyya, niyya da kake ganinta tana canza, tana jirkita abinda al'ada ne ya koma mi? Ya koma ibada. Inda niyyarka ta zama mai kyau. Yanzu kasuwanci kaga ba ibada bane ko? Asali al'ada ne. Kuma asalin shi halal ne, kawai ya halatta kai. Amma in niyyarka mai kyau ce cikin kasuwanci, wallahi da in ka je ka zauna ba ka da asara. Wannan zaman da kake ba ka kan taɓuwawu na banza, zai zama na duk zaman da kai zaman lada ne, zaman ibada ne. Saboda kai tunda ka fara kasuwancin ka kawanke zuciyanka. To ya ne ɗan kasuwa zai kyautata niyyar shi wannan kasuwancin nashi ya koma ibada? Shine za ka ƙudirce cewa kana neman wannan dukiyar ne. Saboda na farko ka kame kanka daga haram. Wannan manufa ce ta shari'a ko ba manufa ba ce ta shari'a? Manufa ce ta shari'a, kana neman halal ne don ka kame kanka daga fadawa cikin haram. Na biyu, kana neman wannan dukiyar ne saboda ka iya ɗaukar amana da nauyi wanda Allah ya ɗora ma na ciyar da iyali. Shi musulmi wa duk in ya ciyar da iyalin shi lada ke da ku. Yasa musulmi mai hankali ba ya ka gan shi waye da iyalin shi amma ya zauna ƙarƙashin wata ruwa ana buga mai ƙwai. Ai kai ne kwan. Me yasa ba ka san ka zai ka kai gidanka a buga kowa shi? Me yasa za ka yin zaune kana da iyali wai kai zaune wai shayi da madara kake shayi wai shi? Me yasa ba ka san kwankwan madara ka kai matarka ta sarrafa ku ci gaba ɗaya? Shi musulmi wallahi mai hankali ne. In dai aka ce wanga musulmin mai aure ne to ya sha bamban da tuzuru. Ba za ka taɓa ganin shi ba yana ciye-ciye bisa hanya ko ya yi zaune yana canya wani abu. Sai bisa halin larura ko buƙata ɗaiɗaiɗai wannan ba a rasawa. Amma dai yawanci shi shagale shi gidanshi saboda bai da asara, ya san ko kwabo ya kashe a gidanshi bisa lada yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan musulmi ya ciyar da wani abin ciyarwa ga iyalin shi wa huwa yahtasibuha, yana mai neman ladan shi, to zai zama sadaka a gare shi ko? Sai kai da niyya. In ba ka kai niyya ba, kai abin da ke cikin zuciyarka kawai ina ta ci da kattin asara. To da gaske ne kattin asara kake ci da ba ka da lada, saboda shi ne niyyanka, shi ne abin da ka kudurci. Sai akwai wanda zai ɗora faɗa wa matar shi kawai ƙato babban za ina ta ci da ke ko godiya baki da wani ɗan rikici ya haɗa, ma'ana shi ya ɗauka wahala yake. To in ka ɗauka wahala kake, to wahala ce kake. Amma in ka ɗauka aikin ibada kake, wani irin ɓacin rai ne zai sa ka ɓata ladanka? Wani irin rikici ne zai sa ka dawo ka lalata? Da haka ka in yi nisa cikin wannan ɓangaren. Abinda nake magana shi ne ɗan kasuwa ya tsarkake niyyar shi, neman kuɗin da kake don ka ci da iyalinka ne, kuma ci da iyali ibada ne. Allah ne ta'ala ya ɗora maka wannan ibadai, kana yi don neman lada wajen Allah. Abu na gaba cikin inganta niyya, za ka ƙudirce kai ɗan kasuwa kana neman arziki don ya taimaki addini, kuma za ka dage ka yi kuɗi sosai. Ba a san ɗan kasuwa musulmi ya zama yana ranke-ranken kasuwanci, a shi musulmi duk abin da za ya yi za ya dage ya yi mai kyau. In ba za ka iya ba kai ka bari ka je ka yi wani. Amma in dai ka ce ka yarda za ka ɗora sai da ashana misali, to ya kamata ka tsaya ka inganta sai da ashananka, ka nemi jari. In kuma ɗanka ɗan gare ka, yi haƙuri da shi. Mai haƙuri shi yake dafa duci har ya sha ruman shi. to da wannan hakurin naka wata rana wannan in kasawa ne kake ga dan tibiri wata rana zai zama kamfanin ashanayi ka buda wallahi sai ya zama da tsarkin niyan ka da kuma hakurin ka da kyakkyawan manufan ka dan haka kai niyan zaka nemi arziki ne domin saboda a dora alfahari da cewa kai kana cikin daya daga cikin musulmai wanda suke da arziki kuma suna tallafa ma addinin musulunci dan musulunci yana son masu arziki tare da shi wanda in za domin harakar musulunci haraka ce ta tsaya ko ta arziki haraka ce ta arziki baka ganin yanzu ko wa'azi malamai da su sai da kuɗi domin ɗan kasuwan mu sun zama talakawa maciyata da ni za a basu wa'azin ma ba yayi ba sai zama na ɗan kasuwan mu gaba daya sun zama kananan ɗan kasuwa wanda da kalma suke ci da gidansu yasa musulunci zai alfahari da ku matsayin ku na ɗan kasuwa musulmai to ɗan kasuwa yana iya mai da kasuwancin shi aikin addini aikin lada saboda shi yana yi ne domin ya dora tallahawa addini duk lokacin da yaji ana buƙatar wata gudunmuwa a cikin musulunci zai bada marayu suna buƙatar tallahi zai tallafa duk wani haraka ta addini zai yi to wallahi da wannan niyya in dai da wannan niyya kake neman kuɗi ka mai kanka kula da iyalinka wato ƙarawa addinin musulunci bunƙasa da izza wannan niyye tana mai da neman kuɗin ka ya zamo ibada ce kake idan kan mutu bisa hanyar neman kuɗi baka da asara ka mutu bisa hanya ta addini komai ya same ka ne a cikin hidimtawa ga addini wannan yana cikin muhimman ladabi manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan haka da niyya kake samun lada a cikin aikin da ba na lada ba abu na gaba ana son dan kasuwa ya zamanto wato ya karanci wasu hukumce da suka shafi kasuwanci ba daidai bane kana dan kasuwa musulmi amma ya zama jahili ne dip gaba da baya baka san me ke daidai ba me ke ba daidai ba a karamci dai a ce wasu masaloli na kasuwanci ka karance su ka san su ka san abin da bai halatta ba ka san wanda wannan kuma ko da tambaya dan kasuwa yana iya sanin shi ba dole sai ya zama ba kai zama dan kasuwa dip gaba dip ba dip dama dip hagum dip haba mala ai wannan kasuwancin naka zai kai ka wuta eh zama na kai yanzu baka san me ya halatta ba me bai halatta ba cikin harkar kasuwancin shi wallahi ka kauce maladabi mai muhimmanci daga cikin ladabban kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi a wata riwaya da musulma ko na musulmi namiji da musulma mace to kaga neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi abu sare waya mafi inganci talabul ilmi fariḍa ala kulli muslim farilla ne akan kowane musulmi kuma zai iya shafan namiji ko mace to kaga kenan tunda farilla ne kowane mutum ana son ya nemi ilimi na bangaren shi in kai makiyayi ne ka nemi ilimin kiyo me dokan Allah akan abin da ya shafi kiyo in kai makeri ne me dokan Allah akan kira in kai kafinta ne mai dokokin Allah wanda ya kamata ka kiyaye a bangaren ka idan kai police ne mai dokokin Allah wanda ya dace ka tsare idan kai soja ne mai dokokin Allah wanda ya dace ka san su a kotan ka babu wani aiki da musulmi zai yi wanda Allah baya da doka ko baya da tacewa ciki kenan kai dan kasuwa ne menene dokokin Allah muhimmai wanda bai dace ba a ce dan kasuwa musulmi ya jahilce su ka san su dan ka tsare su wannan neman ilimi bisa kan masaloli na sayi da sayarwa in baka sani ba kan ma ka fara Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi ya kasance yana shiga kasuwa da kanshi kasuwanci fa saboda muhimmancin shi annabi yake control din shi bai sa wani bai ya jagoranci lamarin kaso shi da kanshi yake zama shugaba mai kula da sayi da sayarwa ya shiga kasuwa ya ga abin da ba daidai ba ya ce a gyara wata rana ya shigo kasuwa ya ga wani mutum ya tara cirin abinci haka Hai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoma hannun shi can kasa ko da ya dago sai ga damshi da ruwa sai ya ce mai ma hada ya sahiba ta'am me wannan ya kai mai abinci sai ya ji kunya ya ce ya ma'aikin Allah ruwan sama ne ya dandake shi Hai manzo Allah ya ce me yasa baka sanya mai ruwan ba daga sama mutane su gani su gano yana da ruwa duk wanda fa ya ha'ince mu musulmi to bai tare da a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne ya shigo kasuwa yana kekewa to Umar ibn al-Khattab shi ma haka lokacin da yana halifa da bulala shi yake yawo cikin kasuwa eh yake dan kasuwa jahili sai ya tauka mai bulala yace la yabi fi suqina illa man tafaqqa
kar wanda ya saida wani abu cikin kasuwar mu ta musulmi sai wanda yake da fiqhu akan lamarin kasuwanci. Yace wa illa in ka mutun yace sai ya saida ko sai ya saye kuma bai san komai ba a harkar kasuwanci, yace wa qa'fir riba sha'a am aba, sai ya wada cikin riba ko ya so ko ya ki. In dai kai jahili ne dip wallahi tallahi sai ka ci haram, wallahi in dai jahili ne kai akan al'amarin kasuwanci kuma saboda karaniya ka kutsa kanka babu konkonto babu shakka sai ka ci haram. Kakai ma jahilin da shi bai ma kyankyan tsanin haram lokacin da mutane kowa ke gudun ta shi tarata yake. Allah shi kan wani tsoho da kunne na naji shi kuma da ido na ganshi wai yana cewa shi dukiya haram duk wanda shi mamaki mutane ke baci wai suna tsantsanin duk dan Allah da inda dukiya haram take a kawo ta ga hannun shi ya rantsa da Allah sai ta samu tsarki inda ta shigo hannun shi. Yanzu yana lahira cewa duk wanda ke kyamar dukiya haram a kawo ta ga hannun shi ya rantsa da Allah in ta shigo hannun shi sai ta samu tsarki. Wani tsarki ne za ta samu ta shigo hannun shi? Canyewa shi ne ma'anar tsarki, kama canye ta zai. To kaga duniya budurwar wawa, yanzu ga shi rayuwa hata ƙari. To Allah ya ji ƙanshi. Abu na gaba wanda ya dace ga ɗan kasuwa shi ne cikin ladubban kasuwanci akwai wato sauƙi, sauƙaƙawa da kuma bi sannu-sannu. Wannan manzon Allah ne ya karantar da mu wannan ladabin. Ba daidai bane ga ɗan kasuwa a ce shi ba sauki wurin shi da an zo kawai sai a tar da kip har ko ina. Wannan kuma yana cikin jahilci wanda da yawa na ƴan kasuwar mu suke fama da shi. Sai ka zo yanzu nan in ka kama hanya daga nan kamin ka kai ƙarshen hanya sai ka tar da ƴan kasuwa ne masu sai da mai ko essence, wanga yana sai da dala 100, wanga 100 da kadago, wanga 100 da goma, wanga 115 kuma duk satiti daya wataƙila ma kusa da kusa. To wannan ba ni saurin cewa dukkan su kuskure ne saboda akwai dalilan da suke sa wasu suna ƙara kadago wasu kuma ba su ƙara. Na yi bincike akan wannan naji akwai waɗanda su mamma motuna suka saye na musamman suka ba wasu dora zuwa can inda ake sauwa suna kawo musu. To an kawo masa kaga su sai su sauke farashi. Sabanin waɗannan ma masu ƙara kadago su kuma wurin su ma yawanci suke zuwa suna sara. Kaga wannan ba su zama abin zargi kan haka nan. To amma duka dai yana cikin rashin tsari na kasuwanci domin a doka hukuma ce ya kamata ta sanya doka. Idan ku kuna zuwa ku sau to cikin bi'a ya guda ko dai zama na ku sai dai ku ba masu sari ba ku saida ma sauran mutane ko kuma ya zama na a'a ku za ku saida ma sauran mutane kuma za ku ba masu sari. Masu sari farashin su daban, sauran mutane kuma za ku saida yadda ake saida a gari. Wannan shine tsari na kasuwanci. A lokacin Umar ibn al-Khattab wani ya taba kawo abun kasuwanci cikin kasuwar Madina wai sai yace shi ga yanda ake saida wai shi sai ya rage kwarai. Misali kamar mutane na saida abu a cikin shagunan su jikka 10-10 kai sai ka zo daga wani gari can sai ka zo ba cikin kasuwar sai ka ce kai jikka 8-8 wannan ba a yadda da shi ba a tsarin musulunci. Dole ka tashi. Umar ibn al-Khattab ya mai tsawa yace ko ka saida da farashi irin na ƴan kasuwar mu ko kuma ka tashi ka bar wurin baka zuwa ka rikita mu lamarin kasuwanci. Kaga wannan ya nuna kenan akwai control, akwai mai kula da lamarin kasuwanci ba haka ake sakin shi ba. Na rantsa da Allah wallahi kasuwancin ma akwai matsaloli birjit a cikin shi wallahi. Kuma wani abun ma kai na takaici ne kuma ni ba dan kasuwa bane ina jin takaici. To ina ga dan kasuwa na gaskiya akwai matsaloli da rashin tsari cikin harkar kasuwancin mu. Mu wa yanzu nan maradi lalacewar kasuwancin mu ta kai wai yanzu wani mutum yana iya tsallakawa daga wata ƙasa yazo. Idan yazo kai dan kasuwan da ke sayan abun kasuwa kai zaka kama shi ka tai da shi can cikin ƙauyukan ku na maradi inda kuke zuwa kuna saro abun wai kai zaka je ka mai hanya ba ko wani ba ma dan ƙasa bane saboda jahilci da kidahumanci da rashin sanin ciwon kai da kuma rashin tsari cikin kasuwanci kai zaka kama hannun shi wataƙila wani dan abu ne zai baka wai ka tsallaka. Wannan na gane shi ga ƴan kasuwan dabbobi a nan Maradi. Akwai wasu mutane wanda duk shekara wasu suna zuwa daga Mali, wasu suna zuwa daga Najeriya, wasu suna zuwa daga ina ne, me suke zuwa sayan dabbobi musamman in lokacin laye ya kusanto To da ɗan kasuwa su suke zuwa wasu ƙauyuka sanannu a nan cikin maraɗi, in sun je sai su sau dabbobin, in suka sau sai su kawo a kasuwa ko? Yanzu kamata ya duk wanda ya zo daga wata ƙasa ya ƙetare, da ya zo ya sauka a jirgi ya shigo ya sauka ya ƙetare ya mai, ya zo maraɗi. To kamata ya tsaya cikin kasuwan nan na cikin gari ya sayi, wannan shi ne tsari mai kyau na kasuwanci. Domin su ‘yan kasuwa ai can suke zuwa suna sarawa, wai saboda duhun kai, wai sai wani ya ce bari na kai ka inda muke sarawa tunda da yawa za ka sai. Wance ma wannan kamata a kama shi ya kaso na wata uku, domin wallahi ya cuci mutane kuma ya ɓata ma ‘yan kasuwa hanyar su ta neman abinci. Kamata hukuma ta kama shi ya kaso na wata uku, a jibga mai kashi ya ladabi, ya gano shi giligilin. Ba haka ake kasuwanci tsari gare shi da dokoki. Sai ya kama wannan mutumin wanda ya zo daga wata ƙasa can, sai ya kutsa da shi kasurgumin ƙauyen da ake zuwa ana sayayya, sai ya je da shi can wurin ya saro. Yanzu sunan wurin wanda suka je suka ɓata dukiyansu, suka ɓata lokacin suka je suka saro, an bar su da shi ko jingim. To wannan ba tsari ba ne ba. Don haka wato ɗan kasuwa ana son ya zama mai sauƙi. Duk lokacin da ka samu damar ka yi sauƙi, wallahi wannan yana cikin kaihin basira na kasuwanci. Amma kuma baya cikin sauƙi, kai ka zo ka karya farashin abu saɓanin yanda mutane ke sayarwa, wannan haɓata kasuwanci. Amma sauƙi yana da mahimmanci. Idan ya zama abu yana da farashi kala uku, to kai cikin uku mai sauƙi, cikin uku ga jikka uku, ga jikka biyu, ga jikka ɗaya, to kai a same ka kullum jikka ɗayan ana samun shi wajenka. Wannan shine sauƙin da ake so. Matukar dai abu ana iya samun ragowa, to ka iya ragawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da a dora sauƙaƙawa cikin harkar mu'amala, sannan kuma ya yi addu'a. Manzon Allah ya yi addu'a ya ce rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iqtada. Wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi. Manzon Allah ya ce Allah ya yi rahama ga mutumin da yake da sauƙi, idan zai sayar, idan zai saye, idan zai ba da rance, idan zai karɓi rance, duka yana da sauƙin mu'amala. Manzon Allah ya ce wannan mutumin Allah ya yi mai rahama. Don Allah ka gaya mana wannan addu'a idan za ta faɗi ƙasa. Wallahi duk wanda ya yi sauƙi cikin kasuwancin shi sai ya ga wannan rahama da manzon Allah ya roƙo mashi. Manzon Allah ya ce Allah ya yi rahama ga mutumin da yake da sauƙin mu'amala, idan zai saye ko idan zai saida, ko idan zai ba da rance, ko idan zai karɓi rance, duka yana da sauƙin kai. Kenan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sauƙaƙa ma al'umma. Amma wani mutum idan zai saida kam kam kam, idan sije saye kam kam kam, idan za ka ba ka rance akwai matsala, idan zai karɓa kuma sai ka gane kuranka. To ina umarni wannan mu'amala, idan za ka saida ya zama kana da sauƙin sha'ani, idan za ka saye kai ba mugu ba ne kuma kana da sauƙin sha'ani, haka lokacin da wani za ka ba wani rance kana da sauƙin kai, lokacin da za ka karɓi rancenka kana da sauƙin kai. To wannan yana cikin mu'amala mai kyau da kuma ladabi wanda ya kamata musulmi ya sifanta da shi. Ko kafiri ne za ka saida ma kayanka ya gano wannan kasuwar ta musulmi ce, ta sha bamban da kasuwar kafirai. Akwai sauƙi, akwai rangwame, akwai sauƙaƙawa, babu tsanani. Yana cikin wato sauƙin da ya dace ɗan kasuwa ya sifanta da shi, wanda ayar Qur'ani ta faɗi ƙarara, fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisar wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idan mutumin da ya karbi kayan ka bashi, ka gano yana cikin mugun tsanani, to kakka takura mashi. Allah ne ya faɗi haka. Wasu malamai sun ce wajibi ne ba wai in ka ga dama ba, domin umarni ne. In umarni ya zo daga Allah dole ne kai. Allah ya ce wanda ya karɓi abinka ko dukiyanka take ga hannun shi, in kana zu usrati, idan ya kasance mutum ne wanda yake cikin tsanani, yana cikin ƙuncin rayuwa, fa nadhiratun, to ka saurara mashi ila maisara har zuwa lokacin da Allah ya kawo mai sauƙi. In kuma ka gano wallahi mutumin nan babu ne babu ne, ya karɓa da niyya mai kyau kuma Allah ya jarraba shi, to wa anta saddaqu khairul lakum, kuma yi sadaka ku yahi shi yahi alheri gare ku. Amma sai Allah ya ce in kuntum ta'lamu, in kun kasance kuna da ilimi, in ba jahilai bane ku, yahi ma irin wannan, in jahili ne bai yahiwa. Amma in mai ilimi ne, to ya yahi mashi saboda yanayin da yake ciki, yahi alheri akan ya jira dole sai ya bashi. Kaga wannan yana cikin mu'amala mai kyau. ya zo cikin ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya yi wa wani mutum hisabi daga cikin na gabaninku sai aka same shi bai da wasu ayyuka masu girma na alheri aikin shi na alheri babba shine shi mutum ne mawadaci amma mai sauki cikin harkar kasuwanci idan aka zo wato idan ya ba da rancen kuɗi yana tura yaran shi sai ya ce musu ku je wajen wani ku karbo idan kun tarda yana da yalwar arziki to ku bin shi a hankali har ya biya in kuma kun tarda yana cikin kunci da tsanani babu abun ku yahe mashi kai ku kauda kai daga wannan bashi shine mu'amala shi tsawon rayuwar shi ko da aka mai hisabi yace ya Allah ni ba ni da wani aikin alheri wanda zan yi fatan samun aljanna da shi amma dai yana cikin dabi'una ni ina da sauki cikin kasuwanci ina saukaka ma mutumin da yake da yalwa kuma ina kauda kai game da mutumin da yake da cikin tsanani da kunci sai Allah ta'ala ya ce tajawazu an abdi fa nahnu aula bidhalika minhu ko kauda kai game da wannan baban nawa mu mun hiya cancanta game da wannan dabi'a dan haka tunda sauki ke gare shi to Allah ya fi shi sauki tunda kauda kan yake game da wanda suke cikin kunci to shi ma yaga ya cikin kunci gaban Allah Allah ya fi shi cancantar da ya kauda kai kuma wallahi duk dabi'ar da ta zama dabi'an ka sai kaga wanda ta hita wajen Allah in ka zama mutum mai tausayi wallahi sai ka tar da tausayi ranar alkiyama in ka zama mutum mai rahama wallahi sai ka tar da rahama arhamur rahimin idan ka zama mutum mai yahuwa wallahi zulumin ka in ya kai girman maradin Allah sai yahi yahi mashi ranar alkiyama kaga kon mutumin wanda abu ya mai ciwo ayi ta jijjiga shi ana ai hakuri wani yana dana aini wallahi tallahi bani yahe mai ko kabarin su na ci da wuta ana wannan ai hakuri yake yahewa haka ne dabi'an ka kai girman lahi kake gani ba to ai akwai naka in ka zo alkiyama lokacin da kake kwadayin a yahe ma sai Allah ce ba a yahe ma duk dabi'an ka kowace iri ce to ka jira wallahi sai Allah yayi maka wanda ta hita inda mai kyauci هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجزاء سيئة سيئة مثلها آية القرآن تشتسك دشيو الجزاء من جنس العمل إذن أيكين كدشي الله يكي ساكاما كيدان كاسواني أما كاسا مزوتيين كسوكي درانغمي در توسيي تشكين حركا كا to albishirinka ina ma rantsuwa da Allah inda ya zama wannan dabi'a kace ranar kiyama sai ka tar da sauki da rangwame wajen Allah wanda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mu zamo masu sauki cikin harkar kasuwanci masu rangwamtawa ladabi na gaba na dan kasuwa cikin ladabban dan kasuwa ana son dan kasuwa ya zamo mai yawan zikiri wajen kasuwanci ka zo kai zaune akan harkan kana kasuwanci to ka shagaltu da ambaton Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilay la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulk yawaita zikri saboda kasuwa daba shedan ci shedan duk inda kasuwa take shedan yana zuwa da rundunar shi can suke baje koli can suke haraka saboda haka ana ganin shi kuma zikiri yana tarwatsa shedan da rundunar shi kisa ake son a wani hadisi da Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharat tujjar ya ku taron yan kasuwa ya wato inna shaytana wal isma yahduran al bay lalle shedan da zunubi suna zuwa cikin saye da sayarwa fashubu bai'akum bis sadaqa ku cakuɗa cinikayyen ku da yawan sadaka kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan da zunubi yana zuwa cikin harkar kasuwanci ku shesa wato hadisi ya tabbata cewa karka zama harkon wanda zai shiga kasuwa kuma karka shigo harkon karka zama karshen wanda zai fito daga kasuwa la takun awwala man yadkhulu suq wala akhira man yakhruj minha karka zama harkon wanda zai shiga kasuwa kuma karka zama karshen wanda zai fitowa daga kasuwa wata riwaya an rawaito hadisin mauqufi wata riwaya an rawaito shi marfu'i ana akwai inda aka ce maganar Salman al-Farisi ci akwai kuma inda aka ce maganar Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai yace fiha baba shaytan wa farraha cikin kasuwa shedan yake yin kwai kuma ya kyankashe kayan shi to kake ganin kowanne mutum a iya haduwa da shi kasuwa to ana son musulmi shi ya zama ya sifanta da yawa ambaton Allah cikin kasuwancin shi kuma ga yanan cikin Qur'ani Allah ya umarni ko fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai yace mi wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun idan aka gama sallah Allah yace ku watsu cikin ƙasa ku nemi arziki daga cikin falalan Allah sai yace amma ku yawaita ambaton Allah wazkurullaha katiran ku yi ta ambaton Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun tabbas za ku samu rabo idan kuka yi haka dan haka cikin ladabi mai kyau akwai yawan zikiri daga cikin ladabi wanda ya shahi me saye wato ana son me saye ya ladabtu da ladabi irin na musulmi kar ya mai da kayan kasuwa kayan wasa kawai ka zo kasuwa dan dai ka dora shiga kana tai abu ba da manufan saye ba a'a wannan ya saba ladabin ci na kayya na musulmai da ka zo kana tabbaye kudin abin ya zama da gaske kake saye za kai kana da bukata kuma ba ma daidai bane musulmi ya doki wato jiki kawai ya je kasuwa bai san me za ya ba kawai shi dai ya tafi kasuwa a ba daidai bane musulmi mai manhawa ne ba mai baka lokaci na tafi kasuwa to kai ni kai barawo ne ko kai dan fashi da makami ko dan yanka aljihu ne duk lokacin da musulmi zai je kasuwa yana da manhawa ya san me za ya dan haka baka bata lokacin ka wajen taya kayan mutane ba da manhawan sayi ba wannan wasa ne da kayan kasuwanci ya saba wa ladabin mai sayi dole ne mai sayi ya zama manhawan shi sayi da gaske ne cinikin da yake taya wanda yake sayi zai ba wai shiga kasuwa ba kawai dan da ya bata lokaci ko kuma kai kawo ko ya shiga wannan shago ya hoto wannan shago wannan ya saba wa ladabin musulmi a wajen sayi sannan yana cikin ladabban da ya kamata musulmi ya sifanta da su wato musulmi wanda yake da dabi'u na kwarai baya zuwa wajen saye a matsayin ka na wanda zai saye abu sai zamana kana zargin mai saidawa da ƙarya nawa kaza kace kaza yake kawai sai ka dora shakkun anya ba ƙarya bace yake samu baka yadda shi ba ba daidai bane abinda musulmi ya faɗa ma asali musulmi amintacce ne sai in ƙarya ce ta fito ga hili kawai amma in dai ƙarya ce bata fito ga hili ba to asali shine ka kautata mai zafi abin da ya faɗa ma wajen sai da sarkakka zarge shi kakka tuhumce shi da daidai bane wannan ya saba ladabi na kasuwanci ga mai sayi kuma ba daidai bane mai sayi ya je ya dora aibanta abin saidawa a cikin bini ko ka saye ko ka tahiyanka ba dole dan haka in ka zo kaga abin sayi kai da manhan sayi ka zo da farko sai kaga bai maka ba to kuskure ne ya saba wa ladabi na mai sayi katar da mutun na sai da kayan shi ka dora aibanta yo kai abubuwan naka da sun bushe ku to ka musu in ka hadu da wani mugu to za ku yi ba dadi sai sa kaga nan wurin wani mai nama da wani ya tayi nama shi ce mai naji shi da kasa kasa yace a yakin Badar aka yi musu to ya zaka zo ka bata mai kaya sai ka sai ko kuma ka ce ka ji kawai ka ji abin da bai maka ba shikenan sai ka fasa in ka fasa kai abin zargi ne ba kai abin zargi ba sai dai inda ma ko can manhawanka ba sayan ba to na abin zargi ne amma in manhawanka saye zaka yi ko da ka zo sai ka ga wani aibi ko wata tawaya kawai sai ka bari kai magai magana mai kyau ka tahiyanka ba daidai bane musulmi ya je wajen sayan abin sayi ya dora bata wa mai kaya kayan shi yana aibanta su ko kuma yana masa izgili ko yana wulakantar da su kai waɗannan shine ma wannan kuskure ba za ka yi izgili ba ko kare na mai abin saidawan shi ko ka saye ko ka tahiyanka kenan wannan yana cikin ladabba masu muhimmanci ga mai saye yana cikin ladabba wanda ya kamata ga mai saye ya kula da su kar ka je wajen sayan abu lokacin da bai kawo yake kwashe kayan shi wannan ya saba wa ladabi na saye sai in larura gare ka ko uzuri ka je ko ina babu sai shi kadai kuma shi ma yana tattara to in ka zo sai ka bada uzuri me yasa saboda takura ma mai saidawa ne da kuma shiga hakkin shi ya tattare kayan shi har ya kare sai ka zo ka ce kuma ya kara budewa ya baka wannan ya saba wa ladabi na mai sayi kenan ya kamata lokacin da aka buda shago ka zo lokacin ka sai kaya lokacin da aka tattare kuma kai hakuri sai in kana cikin larura ko kana cikin tsananin bukatuwa in ka zo sai ka bashi hakuri da magana mai kyau sai ka nemi alfarma ya kwance ya sayar maka idan ya yarda shikenan babu matsala idan kuma bai yarda ba shikenan yana cikin ladabba wanda ya kamata musulmi ya sifanta da su wanda yake na shi mai saidawa kenan dan kasuwa ko shine kiyaye haƙoƙin hanya bai kamata musulmi yana saida abin saidawa bisa hanya kuma shi bai san haƙoƙin hanya ba to akwai daga cikin haƙoƙin hanya akwai kauda ido ba duk abin da ka gani ba zaka ƙura mai ido akwai abubuwa da sukan wulga bisa hanyar ka to dole ne ka zama musulmin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da ba makawaci ya zauna kan hanya to ya kamata ya tsare ma hanya haƙin ta. Sahabbai suka ce ya manzo Allah menene haƙin hanya? Manzo Allah yace ka me gani da kuma umarni da aiki mai kyau da hani game da mummuna da mai da sallama. Duk wanda ya ma sallama kakka takura tunda basa hanya kake dole kai ta karba sallama kakka gaji. Kuma dai in ka karba akwai lada. In kaga wasu yara na fada ka raba su ba daidai bane ka ce kai ina ruwanka har ka kake. Tunda dai ka zauna busa hanya kana sayi da sayarwa to dole ne sai kai umarni da aiki mai kyau kai hani daga mummuna. Ba daidai bane kana cikin kasuwa zaune kana kallo wasu yara sun zo da kayan saidawa na ciwaciwa kamar na dan kasuwa yake fada mana wata rana wai yanzu shi gaban shi ne wasu yara sai su zo da wasu kayan saidawa wanda sun gaban shi suka ƙara wasu abubuwa sun yi rishin gaskiya dai a takaice wai sai suka ce suna sarawa wai daidai ne shi ne magana nace an ba kai magana ba kai kuskure ka saba wa ladubban dan kasuwa dole duk wanda zai sayi kace karkar ku sayi akwai matsala wannan abun gabana suka ƙara kaza ko ba daidai bane sun yi yaudara ciki kenan dole ne matsayinka na dan kasuwa duk abinda ba daidai ba sai kai hani daga gare shi abinda ke daidai kuma kai umarni da shi yana cikin ladubba na mai saye da sayarwa dan kasuwa wato mai saye bai dace bai je sayan abin saye sai tai da ɗan ɗiyan shi kawai sai ta mai shago wasa da kayan shagon shi wannan ya saba ladubba na mai saye ba daidai bane ka barka tai da yara ka san wani wai shi dan barifi ne duk inda za da ɗan ɗiyan shi ba ta san ka tsanda ma din dan nashi da uku sai yazo da shi wanga taba nan kuma ba a iya ce masa komi wai in ka masa magana shikenan kamar ka takura kai baka iya kasuwanci ba to kai ne ya kamata ka kiyaye ba zai yi wa ka zo sayan abu ka zo shago ko ka zo wata alimentation kawai shikenan ƴaƴanka su tabo wannan su kado wannan su rikito wannan kaya wannan ya saba ladabinka na kai matsayinka na musulmi kuma mai saye ko kuma su dora dokar abin kasuwar mutane suna wasa da su yana cikin ladabi mai muhimmanci mai saidawa ba zai dora sakewa ba da ƴan mata in sun zo shagon shi wannan ya saba ladabi na dan kasuwa musulmi wata budurwa ta zo sayan kayanka shikenan sai ka baya kana ba'a da ita yanzu an sake ma harkaci na kanya an koma wani babi an nuna kai jabin musulmi ne ba musulmin kirki bane musulmi cikin harkar shi na sayi da sarawa yana jin tsoron Allah yana kiyaye dokokin Allah ba zai yarda ba ya aikata abinda ba daidai ba matar mutane ta zo kawai ka dora zolayenta har ta kai tana maka ƴan murya kana jin dadi har ta kai kana tambayar ta sunanta da gidansu da waye baka da manufa mai kyau wannan ba daidai bane akwai mutanen da in sun bude shago to shagon su ya zamo wato wurin hira da ƴan mata da wato tadi da su da abubuwa wanda ba daidai bane ba dole ne musulmi ya san matsayin addinin shi abu na gaba yana cikin ladubba masu kyau ga wanda ya zo saye a kasuwa in ka zo da mota kakka saki ka aje ta inda za ta tare hanya in kai haka nan kai mugun mai saye ne ka saba wa ladabin saye dole ne inda ka je sayan abu in ka zo da abin hawa to ka aje shi inda babu cuta babu cutarwa ba za ka takura ma wasu ba amma da yawa daga cikin masu sayan ababe na musulmi ba su kiyaye wannan ladabi za ka zo wajen sayan abu sai ka kanga motar ka wani wurin ma mota biyu ba su iya wucewa amma kai saboda duhun kai sai ka zo ka aje motar ka nan wurin gim da haka sai ka kare sayanka in mutum matsuwa tana yiwa an dauko wani marar lafiya zai samu matsala dalilin ka tare hanya da haka wannan ya saba wa ladabi na saye ga mai saye yana cikin ladabi mai kyau wato gaskiya a cikin cinikayya kar ƙarya ta shiga ma'ana ya zamo akwai gaskiya da riƙon amana wannan kuma a wajen bada labarin abin saidawanka kalan shi kalitan shi da kuma firashin shi zaka zama kai mutum ne mai gaskiya har ma wanda suke sayan abu wajen kai zamo sun yadda da kai in ka ce wannan abun mai kyau ne to mai kyau ne in ka ce a wallahi ba mai kyau bane dan kwata dibuwar ne to kawai shikenan ba mai kyau bane in ka ce wannan abun kalan shi irin kala kaza ne to da an je an bincika sai a tarda hakanin dole ne zamo kai mai gaskiya ne cikin kasuwancinka ka nisanci ƙarya kuma ka nisanci rantsuwar ƙarya cikin kasuwanci rantsuwa yawan rantsuwa cikin kasuwanci wannan ya saba wa ladabin cinikayya na musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa dalilin gaskiyar dan kasuwa sai Allah ya sanya mai albarka cikin kasuwanci dalilin ƙarya kuma sai Allah ya zari albarka tabbataccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albay'ani bil khiyari malam ya tafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bay'ihima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai saye da mai saidawa kowa na da zabi, indai ba su rabu ba. Kai mai saye kana da zabi, kai mai saidawa kana da zabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in sadaqa, idan suka yi gaskiya cikin mu'amalansu, wa bayyana kuma suka yi bayani dalla dalla, kai ka bayyana yanda abun kai ka tsakani da Allah, shi kuma bai zo da wani manufa ba mumuna na ya cuce ka, to burika lahuma fi bai'ihima, sai a sanya musu albarka a cikin cinikayyansu. Wa in kazaba, manzo Allah ya ce idan suka shishirga ma juna ƙarya, kai mai saida kokari kake ka bige hancin shi, kai mai saye kokari kake kai ma ka cuce shi, to muhikat barakatu bai'ihima, sai a zari albarkar cinikayyansu. Sai ga dan kasuwan yana samun kuɗi amma bai gana albarkan su, shi wanda ya sayi ya sayi abin amma bai yi albarka ba, saboda ku kuka ja Allah ya janye albarkar da ke ciki. Amma in akwai gaskiya, wato gaskiya wannan ɗabi'a ce ta musulmi, lokaci bai isa ayi sharhi akan ta, amma cikin cinikayya tana da muhimmanci na musamman, domin tana zama sanadiyar Allah ya sanya albarka ciki, in kuma sabanin haka ne tana zama sanadiyar Allah ya janye albarka. Saboda haka lalle ne dan kasuwa na musulmi ya tsare gaskiya, yana cikin ladabi mai kyau ka yi gujiran tsuwa kwata kwata, ko dai kai ya yawaita ko kuma kwata kwata kai yayi, abinda aka hiso dan kasuwa kwata kwata ba rantsuwa cikin harkar cayen shi da sayarwa, wannan shine aka hiso. In kuma ya zama dole sai yayi, to a ce cikin shekara bai wuce rantsuwa sau biyu ba. In ya zama dole sai yayi rantsuwa cikin harkar shi, to cikin shekara yayi sau biyu kadai, kuma inda yayi a tarda gaskiya yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi, kuma rantsuwan nan tana da ladabba da sharuɗi go, in rantsuwai za ka yi ya zama kan gaskiya za ka yi, kuma sannan za ka rantse da Allah. Manzo Allah ya ce kar ku yi rantsuwa sai da Allah, kar ku yi rantsuwa sai in kuna da gaskiya, ya ce kuma ko kuna da gaskiya kar ku rantse da kowa sai da Allah. A hadisin Abu Zar Allah ya ƙara mai yarda, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Manzo Allah sallallahu alaihi yace wato mutane guda uku Allah bai masa magana ranar alkiyama, Allah ba zai tsarkake su ba, wala yanzuru ilaihim, Allah ba zai kallon su ba, wa lahum azabun alim, kuma suna da azaba mai radadi. Abu Zarin yace fa qara'aha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama thalatha mirar, manzo Allah sai da ya maimaita wannan magana sau uku. A san manzo Allah gwani ne wajen iya zance, akwai pedagogy karshe ne shi, in yana son ya isar da sako akwai salo. Cikin jama'a kawai ana zaune, sai yace akwai wasu mutane guda uku ranar alkiyama Allah ba zai masa magana ba, Allah ba zai tsarkake su ba, Allah ba zai kallon su ba, suna da azaba mai radidi. Yayi shiru ya ƙara maimaitawa akwai wasu mutane, sai da ya sau uku Abu Zarin ya miƙe tsaye yace khabu wa khasiru, sun tabe kuma sun yi asara. Manhum ya Rasulullah, faɗa mana su wane ne ya ma'aikin Allah. Kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-musbil, na farko shine mai jan tuhahin shi ƙasa, idan kaga ahli sunna bai jan tuhahin shi ƙasa duk yanda ya lalace tuha, ba a ce ba sai ka dage yayi kamar za a ga gwiwa, amma dai zaka ba za a samu tuhahin ka ba ya wuce idan sau, da ya wuce idan sau ba ka da wani tawili, duk wani fikihun ka da wani zance an yi sabani wannan zancen banza kake. Annabi yace tuhahin musulmi kai ya wuce idan sau, kai ka zo ka ce wai ra'ayin malamai ne, wani ya fahimci kaza, kana irin dikiki na irin duhun kai gari, ana zancen Annabi ya ce kana zancen wani yana ganin kaza. Izratul muslim ila nisfi sa, haka manzo Allah yace to kaga na farko cikin wanda suka shiga cikin wancan hatsarin shine wanda zai sa tawa, ba wai an ce wando ba, dan wani ya aje abin ga wando kadai ko riga kasa, in ta ja kasa kai almusbil ne, in rauni kasa yana jan kasa kai almusbil ne, idan balaluwa kasa tana jan kasa kai almusbil ne. Tuhahin musulmi baya jan kasa, kuma dabi'a ce ta masu girman kai a tarihi tun lokacin jahiliya, sarakuna masu girman kai suke, ba dai wannan mas'alan nake zance akan ta ba. Na farko mai jan tuhan shi har kasa, na biyu almannan mai gori, to na uku shine mahallu shahid almunafiqu sil'atahu bil halifil kadib, wanda yake sanya ma abun kasuwan shi kwarjini da rantsuwar ƙarya. Kasar rantsuwa kamar yadda manzon Allah ya ce alhalifu munafiqatu lis-sil'a mumahiqatu lil-baraka, rantsuwa tana sanya kwarjini cikin abun kasuwa, amma tana zari albarka billahi alladhi la ilaha illa huwa, cini kan kaina abun da ya tasan mani tun inda na tsaro shi, ashe sare kan lillahi ko cini kan kaina tun inda na tsaro shi abun da wai kaje dan kasuwa wai ya gaskiya za a fada ma koko dai ai kasuwa kana irin mutum ne nawa ne wani ma zai zo ya ce wannan tsakani da Allah nawa ne gaskiyan shi, to gaskiyan shi jikka uku gaskiyan shi kenan, eh bakin gaskiyan shi tafi na sai 300 a dan kara dai 300 na sai a dan kara yanzu karshe to bado ina gaskiyar take wannan ƙarya ce ce ka faɗi. Wallahi yanzu yawanci ɗan kasuwa ƙaryar farashi suke faɗi, ba su ga in ka ce mai wannan nawa ne gaskiyar shi tsakani da Allah, to bakin gaskiyar shi jikka biyu har yanzu fa yana jiran ka taya ba. Abin ya zama kawai haka nan ne, wato wani kasuwancin yanzu mai hankali kuma mai tsoron Allah wallahi bai iya shi. Akwai wurare da yawa ko mutum yana son ya sai abu dole sai dai ya tura wani, saboda in ka je abin jikka uku yake amma zai ce ma ka jikka tara da rabi, ka ji dan Allah hada na rabi na alhaji wai ka jikka tara da rabi, jikka uku yake wallahi jikka uku in ya sanya da jikka uku ya ci riba, amma zai ce ma tara da rabi tsakani da Allah yaushe ni zan iya taya abu jikka uku ka ce mani tara da rabi, wani irin hankali gare ni, wani irin tunani gare ni, to da wannan ne kuma suke cutar mutane da yawa ɗan kasuwa, haka wannan duka yana cikin wuce iyaka cikin sha'anin kasuwanci, ba aikin musulmi ba ne, don haka yana cikin ladabi wanda ya dace ɗan kasuwa ya sufanta da shi gaskiya da amana cikin harkar kasuwancin shi, babu nuku-nuku ciki. Sannan yana cikin duk da ana nuna dai lokaci ya yi ko? To bari in dakata a nan saboda abin yana da yawa ma ya shiga kasuwa, kuma ladabban in aka ci gaba da zano su ba lalle ba ne a zo ƙarshensu, kuma kamar yadda na ce dama wannan maudu'in yana da faɗi wallahi, yana da faɗi ƙwarai, maudu'i ne mai faɗi, kuma muna da tsananin buƙata musamman 'yan kasuwanmu na Maraɗi. Mu Maraɗi ana ce mu cibiyar kasuwanci ne ana cutar mu, anya cibiyar kasuwanci ce Maraɗin nan kam, to in ka je sauran jahohi ne Nijar za ka ƙara rena kasuwancin Maraɗi. Mu Maraɗi kasuwancin mai yana buƙatar gyara ta kowane ɓangare, kakkace ta ɓangare kaza kaɗai, wallahi ta kowane ɓangare yana buƙatar gyara. Na farko yana buƙatar hukuma ta sanya jagora wanda yake kula, jagora wanda zai tsaye wajen lalle sai an gyara. Matsaloli ke da kwai Bridget a cikin harkar kasuwanci, ga ƙeta, ga hasada, ga baƙin ciki, matsaloli ke da kwai masu yawa cikin harkar kasuwanci, kuma shi ne mafi yawa abin da 'yan Maraɗi suka dogara kan shi. Ina kamata a ce 'yan kasuwa in suna da ƙungiyar 'yan kasuwa ya kamata a ce suna shirya daura ta 'yan kasuwa, malamai suna masu daura akan kasuwanci, suna faɗakar da su, ana nosar da su kan wasu ababe, domin wani abu ba lalle bane ka gane shi, amma da an tuna masu ya ga haka. Akwai matsaloli masu yawa cikin harkar kasuwancinmu na Maraɗi, muna fatan Allah ta'ala ya yaye su da rahamar shi, Allah ta'ala ya kawo gyara a ciki. Wannan ɗan kasuwa ne, ya yi shekara 50 yana ci na kayya yana kasuwanci, amma yanzu in ka zo sayan abu wajen shi bai san tarbe ba, bai san girmama kiliyan ba, bai san ya mutunta ka ba, kokari yake ya ishi ya gwabje ka, in kana so kar Allah saka ƙara dawowa, dan Allah wannan ɗan kasuwa ne, na rantsa da Allah ko kafiri ne yake kasuwanci in yi shekara 40 yanzu ya san ciwon kanshi. Ya e kaje yanzu kam ba ma sai na bada misali ba, kaje cikin gwarawa 'yan kasuwa ka ga yanda suke taririyan mai sayan abu. Akwai inda ake bani labari duk da ni ban je ba na gani, an ce in ka zo sayan abu ɗan kasuwan zai tarbe ka ya mutunta ka, ƙarshe sai ya kai ka cikin wani ɗaki da AC da komi, abinci wacce wani kala kake so kai tsaye a kawo maka ka ci kyauta, a kawo maka abin sha ka sha, sai ka baje daga baya sai ya ce to dami dami kake so. Kuma wallahi in ka fasa ba damuwar shi bane shi, in ma baka saye ba gaba ka saye, kuma in ma baka saye ba ka turo wani, haga wannan shine dan kasuwa. To musulmi ya kamata a ce wallahi cikin kasuwancin mu akwai dabi'u sosai, akwai karantarwa ciki, amma yau mu nan dan kasuwa ko dan karamin dan kasuwa ne kokari dan mutum tun daga sai da gujiya ta yan baka kokari yake cuce ka, ya kama bayan kanko ya dandake, wai wannan dandake wai dan karamin wanda yake koyo tun yana karami ya fara da zalunci da ciwa-ciwa, kokari yake ya cuce ka kawai koma ta ina ne dan karaman dan kasuwa zaka tarda wai yayi wani abu na nuku-nuku da ciwa-ciwa wai nan da haka yake fara kasuwanci ya koyo ne yake to ina ga in ya iya zaka mutun ya shekara 40 yana kasuwanci amma in ka zo ba kokarin ya tarbe ka ba tarbo mai kyau wanda ya dace ba kokarin ya mutunta ka ba koya ma sauki da rangwame wanda yana fatan gobe ba wai kai ba ka dawo har ma wasu sai ka turo a shi ba wannan bane gaban shi in dai ya samu yaji jaka uku ce yake so ya ciri ba in ya ciri ba kar Allah ta ka dawo in ya ishi ya gobje ka kawai ya gama da kai shikenan in ma baka dawo ba Allah ka mai wannan jahilci ne wallahi kiri-kiri cikin kasuwanci da kuma rashin sanin ma hanyar kasuwancin game wannan ko ba a karanta mutum dokokin Allah ba bai kamata ba in dai dan kasuwa ne a ce yana aikata haka karbo wajen makwabcin shi sai ka karbo kuma ka zo ka saida ka ci riba kai tsaye wallahi haramce ka ci domin doka ta kasuwanci da ka'idoji masu yawa na kasuwanci sun nuna ba ka cin riba abinda ba ka lamuncewa ya kamata dan kasuwa ya har da ce wannan ka'ida regel ce duk abinda ba ka lamunce a dauka asaran shi to bai halatta ka ci riban shi ba duk abinda kai ba za ka lamunce dauka asaran shi ba to bai halatta ka ci riban shi ba yanzu abi yana shagon wani in ya lalace shi ya lalace ga hannun shi in yafe ni mai ga hannun shi ne kai kawai dasha sai ka je ka amso ka zo kai tsaye ka ci riban kai wannan irin dan kasuwa ne to zan dakata anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk